العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي goma sha shida ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1435 insha Allah ta'ala mun saki haduwa wannan masallaci a wannan lokaci wannan yammaci domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul an'am kafin ci gaba da karatu za a ansa tambayoyi insha Allah ta'ala gurgudun abin da ya sauka wannan mai tambayar yana cewa tambayar ce ita ce a yaji an ce mutum annabi Isa alaihi salam shine mutum na hudu a daraja to wanne ne na daya na biyu har zuwa na hudu din yake so yi to Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul ahzab wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا الله سبحانه وتعالى يا انبتي وانا انبا غدا بيار ني انا اجي ودان دو سوني مالمي سكا تبتر دا تشا سوني اولو العزم من الرسل ود النبي ادم عليه السلام بيسامو wannan ba wala qad ahidina ila adama wa nasiya wa lam najid lahu azma to suwaye nan sune ulul azmi min ar-rusul wadanda suke da fifiko da daraja sama da kowanne shine Allah amma ba a jere suke ba domin Allah subhanahu wataala ya ce wa minka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kam na farko sannan sai ya ce wa min nuhin to annabi nuhu alaihi salam ba shine na biyu ba a daraja ne amma jerin ayin Allah subhanahu wataala ya kira shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim ne alaihi salam kamar yadda malamai suka bayyana sannan bayan annabi ibrahim alaihi salam sai annabi musa alaihi salam kamar yadda malamai suka bayyana bayan annabi musa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam shine na hudu kenan sannan sai annabi nuh alaihi salam shine na biyar akwai minka min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam a tsarin alqur'ani amma annabi isa shine na hudu annabi nuh shine na biyar wallahu ta'ala alam wannan shine a jerin nasu sannan sai mai tambaya na gaba yana cewa shin bayan yayi sallama yake ya halatta wanda yayi alwala a bayan daki shin ya halatta yayi addu'a wanda ake yi ta bayan alwala tunda cikin bayan daki yayi alwala din malamai da yawa sun ce ya halatta amma zai a cikin zuciyarsa ne ba zai yi lafazi da abun ba ba zai lafazi da ambaton sunan Allah ko azkar ko wata addu'a ba shi yasa ma addu'ar shiga bayan gida ana yin ta ne kafin a shiga bayan gida din kafin a shiga bayan ɗakin ake yi amma in mutum ya manta fa bai yi ta kafin ya shiga ba ko kuma ya taho ba cikin nutsuwa ba wata kila ya mutu sai ya shiga bayan gida ba tare da yayi addu'a ba ko kuma ya manta to in yana cikin bayan gidan ya halatta ya addu'a amma zai zama a zuciyarsa zai yi don kai mutum ya yi alwala ma a cikin bayan gida zai yi addu'a amma a zuciya zai yi kamar yadda malaman suka ce Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin hadisi qudusi la in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan ya ambace ni cikin ransa nakan ambace shi cikin raina wannan yake nuna ya halatta azkar ta hanyar yi a zuci idan guri misali a bayan gida ne amma inda a ce misali ba bayan gida bane kawai mutum ya rinka azkar amma a zuci kawai yake yi ba tare da uzurin haka ba wasu malamai suna ga tinawa yayi ba ya ambata bane amma bayan gida tun da larura ne yana ciki zai iya yi wallahu ta'ala a'lam sannan tambaya na biye da wannan shi ma yace tambayar sa ita ce akwai wani yanayi da mutum zai samu kansa ko zai kasance yana tambaya ne akwai wani yanayi da mutum zai kasance Allah madaukakin sarki ba zai karbi addu'ar sa ba sakamakon wa'ansu laifi da ya aikata ko yake aikatawa eh kwarai kuwa Allah subhanahu wataala baya karban addu'an wanda ya cika cikinsa da zalunci ko ya cika cikinsa da haramu ko ya kasance kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma zakara rajulan kamar da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito thumma zakara rajulan yutilu safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu haka ba za a amsa masa ba domin tun farko ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to wannan malamai suka ce daga cikin laduba na karban addu'ar mutum in yana so a karbi addu'ar sa to zai kere kansa daga cin haramu da mu'amala da haramu bisa ganganci duk wannan sai ya kauda kansa daga wannan idan mutum yana mu'amala da haramun ko ta zama abincinsa ko ta zama abin shansa ko haramun ya zama tufafinsa to wannan Allah baya karba addu'ansa da nassin wancan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana don haka laifuka irin wa'innan zalunci da sauransu yana zama ba a karban addu'ar mutum sakamakon su ko sabon Allah da gangan ko mutum ya cudanya da haramun sannan kuma yazo ya ce zai kusaci Allah subhanahu wataala ba a karban addu'an bawa idan ya zama irin wannan Allah ya kiyaye wannan kuma yana cewa wanda yake yana azumi ne sai yayi amai azumin sa wai tana nan ko ba ta nan tambayar da yake azumin sa yana nan ko baya nan ya kamata to a wannan malamai sun yi bayani man zara ulqai wanda amai ya zo masa yana cikin azumi wanda in dai amai ya zo da karan kansa ko sakamakon rashin lafiyar da yake ko kuma wani abu da yake tun da can sai yake sai masa yunkuri a da rana a cikin watan Ramadan sai yayi hararwa to wannan babu komai ga azuminsa zai kurkure baki ne kawai zai ci gaba da azumi amma inda a ce bayan yayi amai din sai ya haɗe wani abu daga ciki wannan shine ke bata masa azumi saboda haka in dai bai haɗe komai ba ya gama ya kurkure baki shikenan amma idan misali shi ya jawo amai din ba ya kirkiro amai ya yi abin da zai jawo masa amai din har ya jawo shi yayi wannan malamai suka ce ya bata masa azumi shine abin da yake yawa malamai suke kai amma in dai amai ne yazo da kansa babu wani bacin azumi wallahi ta'ala ana wannan ya sake mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa mu mun kasance dalibai ne mun kama gida ne a wajen jami'a saboda haka duk lokacin sallah sai su haɗu gaba ɗayan su a cikin gidan su yi sallah to shin yaya matsayin sallan su ko dole sai sun je masallaci don ba sa zuwa masallaci to ma'ana yana nuna cewa raunana ne aka tara suka kama gida masu rauni sun taru sun kama gida saboda haka suka ƙara rauni a gidan da yawa wannan bai dace ba ai mutumin da yake gidansa ma ba gidan haya ba aka ce in an kira sallah ya tafi masallaci balle wanda yake gidan haya gidan ya masa daɗi kenan a matsayinsa na mai haya bai je masallaci roƙi Allah a canja masa mallaki gida ba don haka sallar mai sallah shine ake so yayi ta a masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warce hatta makahu wanda baya gani cikin dukkan yanayi koda da ruwa da laka ya taho masallaci in ya ji kiran sallah ya so ma zo Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane rukusa suna iya hada salloli biyu a lokaci daya don yanayi da suke ciki amma yanayi kawai ne ana zaune lafiya a kallon mutane su mai da gidansu koyaushe kawai sai a yi jami'i kamar yadda wasu suke yi wani kuma idan aka zo majalisa suke da ita ta zama wancan ya zo wancan ya zo a zauna ana ta hira ana ta hira ana kiran sallah shikenan sai a tashi kawai sai a tsaye da sahu a gurin sai a dauko wani dan katako a ajiye a gaba wai sunansa Sitira liman yana karatu wannan ya zo ya wuce ya daga kai wani gurin ya sunkuya wani gurin ya gani ba ma wannan ya zo wuce ba wacce ba ya zo wuce yana iya gani ba tare da ya ankara ba tun da liman ne to bai kamata ba saboda haka ya kamata a je masallaci a raya masallaci yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da rashin raya masallaci a rayuwar al'umma a ƙarshen zamani, kuma yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama. An gina masallaci an bar shi, kowa yana sallah a gida, ko kuma mutane suna ta yin sallansu a gida, wannan bai kamata ba. Don haka raya masallaci, wasu malamai sun ce zuwa sallan jam'i wajibi ne, suka kama hujjoji da nassosin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambaya na ƙarshe yace, shi yace kullun idan ya ji rediyo sai ransa ya ɓaci. Abin da yake ɓata masa rai yace shine, zaka ji an sanya wasu waƙoƙi na disco marasa daɗin ji, marasa daɗin ji a gun mutanen kirki. Yace to amma abin da ya dame shi shine akan sa su ne a tsakanin tafsiri da tafsiri. Ana cikin yin tafsiri an gama, lokacin da ake sa wannan tafsirin ya ƙare, kafin a sa wani tafsiri sai a sa wasu waƙoƙi wanda ba su kamata ba. Yace to abin da yake gani a nan yana ga wannan abin bai dace ba. Saboda haka amma ya rubuto wannan takardar ne don yana buƙatan a yi wa waɗanda suke da alhakin yin hakan ɗin wa'azi, don su wato su faɗaka su zamanto ba sa yin irin wannan aiki ɗin. Yace domin da yawansu ma ko kuma wasunsu sukan halarci guraren tafsirai daban-daban, sukan halarci guraren tafsirai. Haka lallai wannan jawo hankali ne duka yi ga kowa, wadda bai dace ba. Ina ga a shekarun baya can an taɓa yin haka, har ma tashin malamai suka je gidajen talabijin na wanda suke nan garin, wasu sashi na gidajen talabijin ne. A wancan lokaci lallai an gyara, sai aka daina sa irin wa'innan abubuwa ɗin, ko aka taƙaita shi sosai. To a yanzu ma lallai tunatarwa ne mai mahimmanci. Mafi yawa ma za ka samu musulmi ne yake kula da alhakin sa wannan ya da cire wancan, amma sai shagala ya sanya wani abu wanda ba shi ne kamata a sa ba, a tsakanin karatun alkur'ani da fassara shi zuwa ga wani karatun alkur'ani da fassara shi sai a sa waƙoƙi, wannan bai dace ba. Kamar ma'ana kenan ba a amfanu da wancan tafsirin da za a cire ba, ko ba a shirya a amfanu da wanda za a sa ba, wannan bai kamata ba. Ya kamata ko da ba musulmi ba ne aka faɗakar da shi, don wannan wata yadda ake sa tafsirai a gidajen radio da TV da sauransu, wannan yana nuna cewa duk wanda kai masa nasiha da cewa ga abin da ya dace a yi, ko da ba musulmi ba ne, insha Allah ta'ala zai. Wallahu ta'ala alam. Wannan shine na ƙarshe, insha Allah ta'ala sai lokaci na gaba in muna raye za a ci gaba da wa'inda ba a ji ba. Muna fatan Allah ya taimake mu. Mun tsaya akan ayoyin da muka tsaya, ko aya ta 19 ne ko ta 20. Akan aya ta 19 a suratul an'am, da haka yanzu za mu ci gaba daga ayar da take biye da ita, ita ce aya ta 20. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa. Na'am.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
الله سبحانه وتعالى ينافق سوى أهل الكتاب يهود ونصارى دما مشركي العرب وقريشاوى an ba su littafi kuma sun sani. Shine Allah ke cewa allazina atainahumul kitaba, su wa'incan wanda suke mushrikai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya barranta da su, suka zamanto shirka suke yi, suna hada Allah da wani cikin bauta, su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce atainahumul kitaba, muka ba su littafi alqur'ani, Allah ya sauko da shi. Ya'rifunahu, suna sanin alqur'ani din, ko kuma sun san alqur'ani, sun san wanda aka saukarwa alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun kafin saukar da alqur'ani din sun san labarin su, domin sun karanta a cikin littafin su. Shine ya'rifunahu, ko kuma suna sanin littafi shi alqur'ani da aka saukar, ko kuma suna sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon bayyana su da aka yi a cikin littafin su. Sun san su kama ya'rifuna abana'ahu, kamar yadda suke sanin ƴaƴansu. Da za zo mutum dubu su taho, yara ƙanana mutane dubu, duk rigunan su farare, hulunan su farare, mutum yana ganin ɗansa a cikin wannan dubun, ya san cewa ɗansa ne, kuma hankalinsa ya fi tafiya gurin ɗan nasu. Kuma da mutane dubu za su taho suna zaune cikin wa'innan ƴaƴan, in suka kalli wancan mutane dubu dan idan ya kalli babansa hankalinsa akan babansa zai kare har a tare har a gama abin da za a gama don ka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu suna sanin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna sanin alqur'ani kama ya'rifuna abna'ahu kamar yadda suke sanin ƴaƴansu a cikin taro yana ganin babansa a cikin taro ya sani in ya ga ɗansa a cikin taro ya sani wancan ɗansa ne komi yake yi in ya kalla ya san cewa ya ga ɗansa to yadda suke mutum yake iya ware ɗansa a cikin taron jama'a to haka suke iya sanin yadda suke mutum ya san ɗansa haka suka san littafin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma suka san annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya aiko shi haka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai sa Allah ce alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗannan da suka yi asaran kawunansu suka yi asaran rayukansu suka zama cikin taɗewa fahum la yu'minun su kam la yu'minuna ba sa yin imani ba sa gaskata abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a gaskata ba sa bin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a bi sakamakon kafirci da ya rufe zuciyarsu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani na'am
waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun
Allah subhanahu wata'ala ya ce waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi malaman tafsiri suka ce ai la ahada azlam mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati ai ba wanda ya kai inda zalunci inda azzalimi ake nema na kure wanda ya kure iyaka azzalunci domin babu wanda ya wuce shi inda azzalunci ne shine wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah ba zalunci da ya wuce wannan a babin gaskiya da adalci bai dace ba kirkiri ya jingina ga Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala shine al-haqqul mubin bai dace ba a ce an jingina ƙarya zuwa gare shi to babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah aw kazzaba bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin Allah a ce yau Allah ya sauko ayoyi amma mutum ya ƙaryata su ko da bai fito bili ya ce wannan ayoyin ƙarya ba ne in aikinsa suka ƙaryata su ya ƙaryata ayoyin Allah malamai suka ce ana iya ƙaryata ayoyin Allah ta hanyar rashin aikata abin da suka ce a aikata ta hanyar rashin barin abin da suka ce a bari wannan kaman ƙaryata ayoyin Allah ne domin da Allah subhanahu wataala yana umarni da abu sai a ce a biya mun kawai take kai tsaye wannan shine an gaskata ayoyin Allah kamar yadda sahabbai suke aikatawa lokacin da ayatul hijab ta sauko Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da Imam al-Bukhari ya tabbatar Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa rahimallahu nisa' al-ansar Allah ya jiƙan matan ansarawa wa ma ra'aitu ashaddu tasdiqan bi kitabillah min almuhajirat tace ban ga wa'inda suke da gaskatawa tsananin gaskata littafin Allah irin matan muhajirai ba tace Allah subhanahu wataala ya saukar da aya wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin cewa mata su rufa wato mayatunsu ala jubihinna a bisa jikinsu gaba daya daga kai har kasa tace lokacin ayan ta sauko ne bayan sallan isha da daddare sahabbai suka ji labarin ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu bayan an yi sallan isha a masallaci suka koma gidaje matan suka tambaye su shin akwai wani abu na sako na wahayi da Allah ya saukar suka ce ai ga wahayi na Allah ya saukar aya ta sauko akan maganar hijabi mata kar su yadda su sake fita sai sun rufe jikinsu gaba daya daga sama har kasa shine a lokacin matan suka rinka tashi suna cewa to bari mu yi hijabi mazajen suka ce a ku bari da safe a je a soya yadi a dinka hijabi suka ce ai inda Allah ya sauko da aya to kuma babu wani sauran jira sai gobe a nemo abun aiki da shi a inda zai yi kawai sai aikatawa shine Imam al-Bukhari Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa sai suka rinka dauko fatarin su sai su hada wannan da wancan sai su dinka tace ba su gushe suna dinka da daddare ba kuma wai a gida ɗaya ne aka yi wannan ba wancan gidan ma haka aka yi wancan gidan ma haka aka yi wancan gidan ma haka aka yi saboda gaskiya guda ɗaya ce imani kuma guda ɗaya ne don haka dukansu sun yi imani sun gaskata sai ɗabi'a su ta zama iri ɗaya a kowane gida an dinka hijabi da daddare dinkin hannu tace sai ga sunan a sallan asuba laka anna ala ru'usihinnal girban kai ka ce wasu hankaki ne hankakin madina baƙaƙe ne wuluk ba fari a gaban su, ba kamar yadda muke ganin hankaka namu na nan ba. A can hankakan gaba ɗayan ta baki wuluf ne, sai ce to kai ka ce hankaki ne, baki wuluf gaba ɗaya na can suka fito, wacce ta fito daga wancan gidan, wacce daga wancan anguwan, wacce daga wancan gidan, duk sai suka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, laka anna ala ru'usihin al-ghirban, saboda tasdiqan likitabillahi jalla wa ala, saboda gaskata maganar Allah subhanahu wataala da ya saukar a littafinsa. Wannan tsananin gaskatawa kenan. Da zaran an ce ayi, shikenan kawai sai yi. In an ce a bari, shikenan kawai sai bari. Shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aya ta sauko masa sai misaltawa. Haka nan sahabbai suke yi. In aya ta zo, shikenan kawai sai yi. Lokacin da Allah subhanahu wataala ji manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, Usman da mai sun ce wannan ta sauko dalilin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ba komai a gidansa ba, ya karbi abin da yake na matarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha, sai ya je a sayar su abinci. Yana sayarwa sai ga yana cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana, a taimaka mun fi sabilillah. To kuma wannan ai sai kawai bashi, sai bashi abin da ya sayar din gaba daya. Yana bashi ya dawo gida, ina abin? A wani ya zo ya fi mu bukata, ni yadda na ga alama ya fi mu bukata, ba abinci ba a gidan, amma wancan ya fi su bukata. Ya bayar kisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira. Abu Dahda wasu suka ce radiyallahu ta'ala anhu, ya wannan aya dalilin sa ne, man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka fi sabilillah, ya ce ya rasulullah gona ta tabayru ha ita ce tafi soyuwa gare ni, na bada ita fi sabilillah. Wannan yake nuna sahabbai su da sun jago sai aiki da shi. To shine gaskata ayoyin Allah. Mu ko mun zo mun samu alqur'ani ne, bayan zai ke saukowa ba, yana nan cike gaba daya, amma aiki da shi ne ya zama aiki. Yana nan cike, kowa yana alfahari akwai alqur'ani a gidansu, kowa yana alfahari cewa ai shi mutum ne mai alqur'ani, ya yadda da alqur'ani, amma ina aiki da alqur'ani? Anan ne ake shiga babban aiki ne, a rasa inda za a yi. To shine Allah subhanahu wataala ce babu wanda yafi kowa zalunci sama da wanda ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah, ko kuma wanda ya ƙaryata ayoyin Allah. Allah subhanahu wataala ya sauko da magana, mutum ya ƙaryata ta, kai zalunci sa ya kai iyaka. Allah ta innahu, lalle shi Allah subhanahu wataala, ko kuma innahu, lalle yadda lamari yake ka sani, la yuflihu zalimun, az-zalimai ba za su taɓa yin rabo ba. Wanda suka zalunci kansu ta hanyar kiran ƙarya su jingina ga Allah, ko ta hanyar ƙaryata ayoyin Allah, wa'innan ba za su yi rabo ba. Allah ya kiyaye mu daga shiga cikin irin wannan zalunci. Na'am.
Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tad'un thumma lam takun
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an, ranar da za mu taro su gaba ɗaya, ba wanda ba za a taro shi ba, kowa gaba ɗaya zai halarci mahshar, hatta tsuntsaye da dabbobi sai sun halarta, balle ɗan adam wanda ya zo a matsayinsa na mutum, kowa zai fito, da manya da yara, kai hatta mata da suka rasu da ciki za su aife cikin, saboda firgita cikin kuma zai tashi shi ma ya taho gurin taruwa. Taki za a aifi mutum a lokacin, kuma shi ma zai tashi a firgice kawai ya kama hanya, mai kira yana kira ilayya ilayya, ku taho ku taho ku taho zuwa gare ni, za a je a taru, Allah ya yi hisabi. Shine Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a, yaya abun zai zama ranar da zamu taro su jami'an gaba daya, thumma naqulu lil ladina ashraku, sannan mu ce wa wa'inda suka yi shirka suka hada Allah da wani. Duba abun da Allah ya fi damuwa da shi, shine shirka. Ai in an taru akwai wanda yayi kaza, akwai wanda yayi kaza, akwai wanda yayi kaza, amma mafi girman zunubi shine shirka. Mafi girman zunubin da aka saba wa Allah a bayan kasa shine shirka. Don haka Allah subhanahu wataala la yashriku bihi shirka. To shine wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku, sannan sai mu ce wa inda suka yi tarayya aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ina shuraka'ukum wa innan ababen shirka wa inda suke kuka rike su kuka hada su da Allah subhanahu wata'ala cikin bauta kuma kuka dau hakkin Allah gaba ɗaya kuka ba su ina suke alladhina wadannan da kuntum kuka kasance taz'umuna kuke raye cewa su ne za su muku kaza su za su taimake ku su za su warkar da ku ko su za su cece ku ranar tashin alƙiyama ina suke har kuwa dau hakkin Allah kuka ba su ina suke Allah subhanahu wata'ala sai mun tara su gaba ɗaya za mu tambayi waɗanda suka yi shirka mu shirka za mu tambaye su wannan dalili ina waɗanda kuka sa su ababen tarayya da Allah subhanahu wata'ala ko kuka dau hakkin Allah kuka ba su ina suke su ma a ranar ba wanda ya ce komai kowa kawai ta kansa yake yi mutum baya so a ce ma an hada shi da Allah ba wai maganan ya yi shirkan ba a ce shi ne wanda aka hada shi da Allah shi ma kansa a ranar cikin tashin hankali yake Allah subhanahu wata'ala yana fishi shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana azna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka ni na wadatu ni ne wanda yake mafi wadatan wanda ake hada su da wani a ce ga abu kaza ku raba to don duk wanda ya hada wani aiki ni da wani ya hada ni da shi alhali ni ya kamata a yi wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cikin hadisin Qudsi alhali ni ya kamata a yi wa wannan aikin sai hada ni da wani to ni na wadata na bar wanda aka hada da shi ba na bukatan komai a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tambayan sahabbai yace wanda ya samu wani da matarsa a cikin ku me zai yi wani ya ce kaza wani ya ce kaza sa'ad ibn ubada yace ya rasulullah ni sare kansa zan yi zan samu mutum da matata sare kansa zan yi in ji sa'ad ibn ubada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu ghayrata sa'ad kun ga kishi irin na sa'ad a wani guri saboda kishi irin na sa'ad matarsa daga ƙauye ya aure ta ɗaya daga cikin matansa ya auri mata daga ƙauye za a shigo da ita Madina sai aka ɗauko ta akan raƙumi tana zuwa da aka shigo da ita da ta raƙumi ya durƙushe ta sauka ta shiga cikin gida sai ta ce to a soke wannan raƙumin kar wani namiji ya hau bayan raƙumi saboda kishi matarsa ta hau ba so wani namiji ya hau ba kamar ka kai matarka da kasiya ka ɗauko abokinka ba ka kai ta gidansu ko ka kai ta anguwa kawai sai ga abokin ka kuma sai ka zaki cewa hau kawai sai ya haura to Sa'ad ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu ba zai yi ba ko mota matar ka ta shigo fit din da ta zauna kana zuwa kana ajiye ta inda ka ajiye ta sannan kuma sai ga wani abokin ka cikin kawai sai shi ma ya shigo kawai to Sa'ad ibn Ubada ya ce wannan raƙumin a soke shi a raba nama shigana aka soke raƙumi aka raba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu ghayrata sa'ad kun ga kishi irin na sa'ad din nan yace wa la'ana aghyaru min wallahi na fi shi kishi yace wallahu aghyaru minni Allah kuma ya fi ni kishi akan a hada shi da wani cikin bauta yanzu misali wani fa ba ma matarsa ba ma ya aura bane kawai idan ya abu nan idan yana neman wata ba a yace an bashi wata kunna amma idan ya ji labarin wani ma ya ji habba kullum ya rinka zuwa yana gadin layin gida in ya ga motsinsa ta gurin kawai shi kenan sai zo ai ban san wani kaza kaza bane ya ta kirkiro abin da ba haka ba yana jinginawa ga wani to wannan bai ma aura ba amma sai an bashi wata kunna wanda ya halatta a musulunci in ba sai an ba wani ba goma za su iya nema wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo sai an zaba to amma da ya ji labari duk wanda ya zo sai labari ya je kunnen ko ba daga gidansu labarin yake zuwa ba sai ka rasa ta ina labarin yake zuwa ko ba da aljannin da yake zuwa ba shi labari amma labari zai zo kunnen saboda tsananin baya so a yi tarayya da shi to shine Allah subhanahu wataala shine yanzu za a hada shi da wani cikin bauta wannan fa da baya so a yi tarayya bai taba ma komai ba amma wai baya so kai tarayya da shi cikin abin da yake nema ba kama san yana nema ba ba kama san shi ba bai san ka ba shikenan amma baya so ya ji labari ko bai taba ma komai ba to amma Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu ya zubo da mu ya yi mana ni'ima ya yi duk abin da za a yi amma kuma wani da yake hada shi da wani cikin bauta saboda haka bai kai babu zalunci da ya wuce wannan don haka Allah subhanahu wataala ya ce za mu tambaye su ina waɗannan waɗanda kuka hada mu da su. Allah ya tsumma lam takun fitnatuhum, sannan babu wani abu da zai zama hujjar su. Fitnatuhum shine hujjar su, babu wani hujja da suke da shi illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, ma kunna mushrikin, sai dai kawai su ringa cewa ya Allah mu ma kunna mushrikin, wallahi muna rantsuwa da kai ya Allah ba mu kasance mushrikai ba. Abinda za su faɗa kenan, su ƙaryata kansu da kansu. Wasu malamai kuma suka ce summa lam takun fitnatuhum, sannan fitinar su ko bata zama fitina ba, babu fitinar da tafi a ce an illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, sun yi shirkan har an zo gaban Allah ba tuwa ba, suka daina shirka ba, sannan aka ce musu ku kawo ababen shirkan, me yasa kuka yi shirka, sannan mafi munin fitina ga sunan gaban Allah, sannan sake yin ƙarya a gaban Allah cewa ma kunna mushrikin, ya Allah mu ba mu yi shirka ba. To me kike nufi, Allah yayi ƙarya ne ko ya? To babu fitina da ta wuce wannan. A gaban Allah ma mutum yana kokarin ya kubutar da kansa, ba zai yi ba. Allah ta unzur kaifa kadabu ala anfusihim, idubi ka duba ka gani yadda suke ƙarya wa karan kansu, suke ƙaryata kansu da kansu, sun yi shirka sun zo suna cewa ba su yi shirka ba. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, kuma abinda suka kasance suna kire suna jinjinawa ga Allah din, dhalla anhum ya bata, ba za su iya nemo shi ba. A taron fidin kiyama mutum ya yi sai ce ina wane, ai shi ya ziga ni, ina wane, sun suka tsaya mana a duniya. A wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, imma wani aiki ne, imma wani mutum ne, imma wani abu ne yake tunanin shi ne hujjansa, a ranar tashin alkiyama bacewa yake, ba zai iya ganin wannan abu ba, domin kowa ta kansa yake. Mutum baya so ma a ce yana da alaka da mai laifi ranar tashin alkiyama. A duniya ma mutum yana so a ce yana da alaka da mai laifi ne, azabar dan adam ma kenan ta duniya, mutum baya bukata idan aka zo a da Allah kare zo gidana, wai an ce wani mai laifi ne, so da kare zo gidansa don kare shafa masa wai kashin kaji. Wannan fa duniya azabar dan adam, a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama uwa ma tana gudun danta in shi mai laifi ne, amma a duniya uwa ba ta gudun danta. Ita ce mai son mutum so na gaskiya, duk mai son mutum yakan so shi ne saboda wani dalili da ya faru. Za ka iya son alarama saboda yana jan Qur'ani, da baya jan Qur'ani watakila ba za ka san shi ba, ba za ka so shi ba, amma mahaifiya fa ko yana jan Alqur'ani ko baya jan Alqur'ani tana son sa, ko ya haddace izu ɗaya ko bai haddace izu ko ɗaya ba tana son sa. Shi yasa mahaifiya ko min munin aikinta tana son wannan aikin mai ɗanta, tana son sa, inda a duniya ne ɗanta ya yi kaza ya yi kaza, sai ta zo tana cewa don Allah a ce ɗanta addu'a, sai ta turo takarda a ce ɗanta addu'a Allah ya shiryar da shi saboda yana kaza yana kaza. Wasu mutane kuma da suke wulgawa in sun ga wane yana kaza wane yana kaza, kai Allah ya tsine wancan, kai wannan akwai la'ananne, kai wannan akwai kaza. Amma ita kuma zuwa take tana rubuto takarda, watakila ma ta kawo sadaka ta hada da shi cewa akai masallaci ko alqur'ani a ringa karantawa ko wani abu don Allah a taya ɗanta addu'a Allah ya shiryar da shi ya daina wannan aiki, kaga tana son sa na gaskiya kenan. Shi yasa ran da mutum ya rasa mahaifiyarsa ya rasa mai son sa ta gaskiya, duk wanda ya rasa masu son sa ne saboda wani dalili, amma mahaifiyar mai son sa ce ta gaskiya asalin so. Kuma sannan tun ba a haifi mutum ba Allah ya jefa shi a cikin zuciyarta, saboda tana iya yata komai na haƙƙinta ta ba wa mahaifi, ta ba wa ɗanta, tana iya fasa bacci ta imi tana aiki, ta jadare tana aiki, tana ɗawainiya tana kaza a irin wannan zamanin lokacin da ake abincin suhur ko wasu abubuwa, mata za ta imi tana yi, amma in ɗanta ya yi tara ya yi ihu to duk baccinta sai tsinke, ta kwanta za ta huta kenan, ɗa yana yin kuka shikenan sai baccinta ya yanke. Kai suka ga ta firgita sai ta ɗauke shi, lafiya kuwa menene in bai daina kuka ba to haka za su wayi gari a haka. To amma ranar tashin alkiyama ba ta iya zuwa kusa da ɗanta, gudunsa take shi ma yana gudunta, saboda mai an kama shi da laifi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, duk abin da mutum yake kira na ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake jin cewa shine damar da ya samu sai ya saba wa Allah, ranar tashin alkiyama ba zai ga wannan abun ba, ya bace masa. Allah kiyaye. Na'am.
Wa minhum man yastami'u ilayhi wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum man yastami'u ilayk, daga cikin duk masu miyagun ayyukan nan, wa minhum, daga cikin su akwai man yastami'u ilayk, wanda yake saurare zuwa gare ka, yaji abun da zaka faɗa na gaskiya, yaji karatun alqur'ani da Allah ya saukar maka, yaji duk abun da zaka faɗa. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai dai mun riga mun sanya a bisa zukatansu, mun sanya a kinnatan, malaman tafsiri suka ce al-ghita, wato rufi, an rufe zuciyan kama a kife ta da wani abu, don haka babu wani basira na ta gane ta fahimta ba zai zo ba. Amma al-Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi, wani yana ji amma zuciyarsa tana rufe, ba zai yi imani da abun ba. Mutum zai iya cewa kai wa ma huwa biqauli bashar, wannan maganan ba maganan mutum ba ne. Wa innahu la ya'la wa la yu'la alayhi, kamar da Walid ibn al-Mughira ya faɗa, wa innahu la ya'la wa la yu'la alayhi, wannan littafin da naji an karanta, la ya'la zai daukaka wa la yu'la alayhi, ba wanda zai daukaka a kansa, amma bai imani ba saboda zuciyar tana rufe, ba basiran ganewa balle ai imani da abin da Allah ya ce ai imani da shi. Laka ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqara, a cikin kunnuwansu kuma akwai kurunci, wani abu da ya toshe kunnan a ji, gaskiya ji na fahimta babu. Akwai ji mutum zai ji ya ji alqur'ani ya dauka kaman yana jin sauraron wani abu wanda ba alqur'ani. Wannan yana daga cikin hatsarin rayuwar mu ta yau, ana karatun alqur'ani mutane su surutu suna hayaniyarsu, wani sai zaka samu kaman guraren wa'azozi da ake wa'azuzzuka sau da yawa, zaka samu an je gurin wa'azi, in za ka gurin wa'azi sai a tafi da kayayyakin sayarwa, a ji a shimfiɗa masu sayarwan, sai a kawo musu lafika tsakiyarsu, ana jan ayoyin alqur'ani suna lissafa kuɗi suna maganganu suna hayaniya. Da ya kamata irin wannan duk inda masu kayan sayarwa suke tawa da su, wannan kasuwa ne, ba masu jin wa'azi ba ne. Wanda ya fita daga gurin wa'azi ya je sayan kaya, to kar ya ji lafika, ya ci sauki. In ba haka ba, ana aje musu hujja mai karfi, domin mala'ikun sama gaba daya in an dauko alqur'ani za a wulga da shi zubewa suke su yi sujjada. Kai idan za a dauko alqur'ani sai sama ta girgiza, kasa ta girgiza, fatartajifu sama, sai sama ta girgiza, fayasjudu mala'ikuha, duk mala'ikun sama sai su fadi sujjada. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril, farko wanda zai daga kansa shine mala'ika jibril. Sannan sai Allah ya ce masa je ka dauko aya kaza ko yankin aya kaza ko ayoyi kaza, ka tafi da su a saukar da su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ya tafi, idan ya tafi ya dauko, sai mala'iku da yawa Allah ya ce su je su rako shi, suna rako shi. Duk mala'iku idan an zo wulgawa ta kansu wanda suke sujjadan nan, ba za su dauke ba, in an zo wulgawa sai su ji, in mala'ika Jibril ya zo zai wuce da aya, sai su daga kai, sai ma za qala rabbukum, me ubangijin ku ya ce, su ko mala'iku da mala'ika Jibril da wanda suke raka shi, qalu al-haqqa, sai sai Allah ya faɗi gaskiya, wa huwa al-aliyyul kabir, shine madaukaki kuma shine mai girma. Sannan su wuce, sannan wayannan mala'ikun sannan su daga kansu cikin nutsuwa, sai su tashi su tsaya. Wannan fa ba karanta ake ba, an dauko ne kawai za a wuce da shi saboda maganar Allah. Mun kuma ana karanta muna hayaniya, muna surutu, muna wasu abubuwa a gurin wa'azi, sai ka gama filin gurin wa'azin ma, wannan yana magana da wancan, wancan yana magana da wancan, ana wasu maganganu na duniya, ana dariya, kuma ga mai wa'azi can, ana jan alqur'ani ana fassarawa, akwai hatsari a cikin wannan. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum man yastami'u ilayk, daga cikin mutane, daga cikin hatta kafirai ne, akwai wanda yastami'u ilayk, yana jin abin da kake yi. Akwai wanda ya zo kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, da wannan ya taho ya yi alkawari wa mutanensa, yana zuwa da magariba ya iso Madina, an shiga sallar magariba, sai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta Fatiha sai na wattur wa kitabim mastur, ko dai Allah rama ya karanta zai fi dadi, Allah rama ya karanta mana wattur.
Bismillahir rahmanir rahim. مَّحْفُوظٌ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.
جواب القسم. نعم.
إن عذاب ربك لواسع ما له من دافع.
نعم يا نعم. بيجوا إن آيوين رنسوا الله يرنك أي هر آيوي ولم بكوا إن فرقون سورة الله إن رنسوا إن رنسوا وأن متمين بيجي سيجي جواب القسم لك سيالة إن عذاب ربك لواقع كو تفادي سمامي kafiri ne ba kawai sai faɗi asume yana farfadowa sai zai shiga masallaci sai ya dawo sai zai shiga masallaci sai ya dawo har ya jira su kai da sallah suna gama sallah sai ya shigo wannan fa ga takobinsa ga komai a daddaura jikinsa. Wasu malaman tarihi suka ce tun daga waje sai sake takobin kawai sai ya cire shi a jikinsa ya faɗi duk wani da fata da waye-waye da sauransu na jikinsa na shirin abuna gwarzantaka da sauransu da shirye-shiryensu da ya zo da shi duk sai rinka zubar da su a waje sai ya shiga. Me kawo ka? Ya ce na shaida lalle na zo ne in shaida cewa wannan addinin gaskiya ne. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Na shaida lalle Allah shine kadai ya dace a bauta masa kuma kai manzon Allah ne. Wannan ba musulmi ba ya ji alqur'ani ya yi tasiri a jikinsa. Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya taba jin wata rana wani yana karanta wannan sura da ya karanta wannan ayoyin sai ya ji inna azaba rabbika lawaqi'a ya ji rantsuwan da Allah ya rantse da wannan ya rantse da wannan ya rantse da wannan me kuma bayan rantsuwan menene jawabul qasam inna azaba rabbika lawaqi'a sannan ma lahu min dafi'a. Umar dan Khattab shi ma da ya fadi ya suma sai da ya kwana 20 ana zuwa ana gaishe shi an dauka bashi da lafiya ne yana cikin gida kawai alqur'ani ya jefar da shi. Amma mu yanzu zai ga ana karanta alqur'ani ana wasu abubuwa daban an mai da guri kaman kasuwa kuma gurin karatun alqur'ani bayan karanta ma har an hada da fassarawa zai guraren wa'azubi ga karatun ga fassarawa amma mutane ana tarbibi rumfar da ake zaune na sauraron karatun qur'ani ma ba ma gefen yan kasuwan ba da ma zaka ji kawai wannan yana magana da wancan wancan yana magana da wancan sai san kawai ce an dakatar da wannan shi ma ya sauko wani ma ya hau kafin ya hau a kira alaran ma ya karanta ayoyin Allah wasu suna surutu ana suna zaune sai za sai kaga an je an dawo in ka tambayi mutum wanda ya je wa'azi yana zaune a gurin me maudu'an da aka yi magana a kansu a gurin wa'azi ba zai iya gaya ma ba me abu ɗaya da ya tasiri a jinka ba zai iya gaya ma ba duk mafi yawan jama'a sai ɗaya ku za ka ce mun gyara mun girmama littafin Allah subhanahu wa ta'ala mun bambanta da wasu wanda ba su san menene addinin Allah ba ba su san ma menene littafin Allah ba. In ana karanta littafin Allah wajibi ne ka samu nutsuwa wajibi ne ka kula da cewa wannan fa maganar Allah ce min fawqi sabai samawat aka saukar da su magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasai kuma da kai yake maganar nan sako ne zuwa gare ka wajibi ne ka girmama wannan. Laka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqara Allah ta wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha. Inda za su ga dukkan ayoyin da ya dace a ce sun sa mutun yayi imani la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ko ayatu alqur'ani ko ayoyin mu'jizozi da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su yi imani da su ba. Allah ta hatta idza ja'uka yujadilunaka sai har sai ta kai matsayin da suka zo gare ka yujadilunaka suna jayayya da kai cikin gaskiya su suna kare ƙarya suna kuma jayayya da kai akan gaskiya na alqur'ani da kake bayyana musu yaqulul ladina kafaru karshe sai ka ji wannan suka kafirta suna cewa in hadha illa asatirul awwalin wannan ba kowa bane face ta tsuniyoyin mutanen farko shine aka karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yana karantawa mutane yanzu ta tsuniyan farko maganar Allah za a sifanta ta da wannan sifa ta tsuniya fa asalin ta ƙarya da yake kirowa a fada yanzu haka za a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam littafin da Allah ya saukar masa da shi da ta tsuniya ne alqur'ani da tuntunin ba a warga bashi ba amma ba wanda ya sai warga alqur'ani kai shigar da harafi daya in mutum yayi ko a ina yake a duniya in ya fito da wannan alqur'ani sai an ce ƙarya ne wannan ba alqur'ani da muka sani ba ko ya cire wannan harafin ko kuma ya tafi da kayansa domin ya bata alqurani ƙarya bata shiga alqurani ta zauna la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi alqurani ko ta gaba ko ta baya ko ta sama ko ta ƙasa ko da daddare ko da rana ko ta ina mutun ya shiga duk tsarin tunanin sa bai sai shigar da ƙarya cikin alqurani ba ya gama cika kuma Allah ya kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz Allah ya dauna yin kiyaye abu a ce wani yayi sai taba shi ba wanda yake taba shi to da aka cewa da suke in hada illa satirul awwalin Allah yake bada labari cewa ga abin da suke fara suna cewa alqur'ani nan ta tsuniyoyin mutanen farko ne wannan sun kiri ƙarya sun jingina shi ga Allah na'am Allah ya hum yanhauna an su wanda suka bidirewa alqur'ani suka kafirce yanhauna an suna hana wani ma yayi imani da alqur'ani akwai wanda zaka ga in mutum zai je tafsiri sai ya tsare shi a haba a yau muna da abun nan kaza kaza sai ta jan hankalin mutum har lokaci ya kure sai shedan ya shigo ta haka tunda yau lokaci ya kure kawai ka bari sai gobe zaka ne don haka kafirai sun yi wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan aje wakilansu ma akan hanya in an ga wani ya fito zai goshi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a wannan fa kaza ne wannan fa kaza ne sai in Allah ya kare shi ya zo mai imani ko sai ce a shi fa sai ya je ko sai ya wuce tafi sai wanda aka tabbatar cewa masu imani ne to ba a ma iya zuwa gurinsu don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa hum yanhauna anhu su suna hana mutane anhu ga alqur'ani din gabarinsa wato suna hana mutane cewa kar su je su saurari alqur'ani wa yanauna anhu sannan suna nisantan alqur'ani ya taba'aduna anhu suna nisan suna hana mutane kar su je su saurara su din ko ba su je suke saurara ba su ma suna ƙara nisantar da kansu daga alqur'ani Allah ta wa in yuhrikuna illa anfusahum ba kowa suke halakarwa ba face kawai suna halakar da kansu ne saboda halaka wasu da suke su saurari alqur'ani da kuma nesanta kansu daga alqur'ani da suke yi ba komai suke yi ba illa suna halakar da kawunansu wa ma yash'uruna amma ba sa ji ba sa filin cewa yanzu abin da muke yi din nan kaza ne a sai Allah ya nufi mutum da imani ne zai gane cewa ma abin da yake kuskure shi sai Allah ya ce kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله تكي مباك لا باري كبير مسو مباك لا باري دوان دي في قوة نتاك وا وان دي في قوة أثارة سنة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سنة وان دا أي سنس يارجا يا بطا ياروشي ياروشي ياشي قتكين كوي بطا بقرنا على الدنيا أما وهم يحسنون أن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سوكما أماني سكي أبون سكي من شيني ميتو ما في مون أبو أتي متون شينا برنا بيسن ينا برنا با أما وند ينا برنا أكا جاء مثل يجاني سوا برناني يبلي وانا شيني ما في الخير متاني سنو وند كما يتي برنا يسن كما برنا يتي كما بيبر برنا با شيكو ما في قولو لاتنا أو تجهنم irin abin da yahudu suka yi kenan su sun san abin da suke ba daidai bane bisa ilimi suka saba wa Allah ba kamar nasara waɗanda suka saba wa Allah bisa jahilci ba don haka Allah subhanahu wataala yana musu tsawa yana hana mutane irin aikin da waɗannan mutane suka yi yahudu nasara da mushrikai su ne suka yi irin waɗannan ayyuka din a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har a zamanin mu yanzu kar ai koyi da su na'am
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار دا أتي ذاك ذا ذوك تندى za a tsaida su alan nari akan wuta wato ma'ana a gabar shiga wuta da zaka ga wannan lokacin kuma walau tara idhuqifu alan nar da zaka ga lokacin da aka tsaida su cewa ba inda za su wuce bayan wannan gurin sai wutar jahannama shine walau tara idhuqifu alan nar ba wai aka kawo su aka dora su akan wuta alan nari suka tsaya akan wuta ba a suka tsaya a gaban shiga wuta ko kuma suka tsaya a matsayar da Allah ya tsaida mutane za a yi hisabi amma tabbata cewa sun san cewa daga wannan gurin ba inda za su tsaya sai wuta shine walau tara idhu qifu 'ala an-nar da zaka ga wannan lokacin faƙalu za su rinka cewa ya laitana ya kaiton mu wayyo annansu nuraddu ame da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ame da mu duniya muna bada tabbacin cewa ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba in dai yanzu kan aka sake mai da mu ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma tabbas za mu kasance daga cikin mu'minai wannan magana ce kawai wanda suke yin ta wata bata da amfani shi yasa ma Allah yace menene gaba
bal bada lan ma kanu yukhuna min qabl wa law ruddu la'adu liman huwa 'anhu wa innahum lakadibun
Allah subhanahu wa ta'ala yace bal ina ba haka bane badalahum ma kanu yukhuna min qabl abinda suka kasance da suna boyewa na barna wasu zaka ga a boye suke barna wasu kuma kafirci suke amma ba sa so a sani wasu munafikai ne ba sa tare da addinin musulunci suna hada kai da wanda suke cutar da addinin musulunci amma ba sa so a sani ranar tashin alkiyama duk wannan za a bayyana shi shine Allah ya ce bal ina badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ya bayyana gare su abinda ba su suka kasance suna boyewa tun kafin yanzu kafin zuwa tashin alkiyama Allah ya ce walau ruddu da za a ne da su in ji Allah a ne da su duniya la'adu liman huwa an da sun koma cikin aikin da aka hana su din wa innahum lakazibun lalle su in ji Allah subhanahu wa ta'ala tabbas makaryata ne wanda duk yake barna har yaje gurin Allah bai tuba ba da za a dawo da shi duniya in da sun yi nadama a gaban Allah in an dawo da shi duniya wannan barnan zai koma ya sake Allah ya kiyaye mu da barna saboda haka wa qalu suke cewa in hiya illa hayatun dunya
wa
qalu suna cewa in hiya illa hayatuna dunya a rayuwar duniya abinda suke fada kenan duniya bata zama ba illa hayatuna dunya kawai face rayuwar duniya mun san duk abin da ake ciki kawai rayuwar duniya nan iya ita ce wa ma nahnu bimab'uthin amma wai a ce za a tashi ranar tashin alkiyama ayi hisabi ba za a yi haka ba akwai wanda ba su yi imani da cewa za a tashi bayan an mutu saboda haka su yace yasa abin da ke ginawa kawai ita ce rayuwar duniya kullum duniya su tai kyau wanda ya mutu sun dauka shikenan kawai ya kare to shine Allah subhanahu wataala yace kullum abin da suke fada kenan in hiya illa hayatuna dunya kawai ba mu da wani abu face rayuwar duniya akwai wanda ma suke ganin cewa mutane idan sun mutu sake tada su ake a wasu garuruwa yara kanana da ake haifa wai wannan mutane ne aka sake mai da su kaji wani shashanci wasu kuma su ce wanda suka saba wa Allah sai a mai da su dabbobi irin munanan dabbobi da ake gani wai wanda suka saba Allah ne wai wasu wannan shine aqidarsu sun zo duniya kuma da haka za su koma saudu da Allah kai Allah ya kiyaye mu da fadi don haka tashin alkiyama tana nan Allah subhanahu wataala ce wa inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha wallahi tashin alkiyama tana nan tabe tabbas za ta zo la rayba fiha babu kokuntuwa cikin ta za a tsaya saboda haka mun yi imani da wannan muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan imani wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa muna raye gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ba mu ikon aiki da abun da muke fada muke karantawa da abun da muke saurare na'am
Yeah.
dukkan wayannan wanda suka shiro suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i da wanda sace ma shin rubuta uku aka ambata kenan muna fatan Allah subhanahu wataala ya mayar musu mafi alkhairi a waɗanda suke kuma Allah ya shiryar da su su gane su san cewa wannan miyagun aiki ne mummunan aiki ne haduwa da Allah a irin wannan yanayi a ce mutum ana watan Ramadan shi kuma zai tata akwai hatsari a cikin wannan yanayi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa masu yin wannan aiki su gane su tuba su dawo ga Allah subhanahu wataala su mai da duk abin da suka dauka na mutane zuwa ga masu su ko inda ya dace su mayar Allah subhanahu wataala wanda aka yi musu sata kuma Allah ya mayar musu dukiyar da ta fi wannan alkhairi wanda ya gina gida yana so ya koma muna masa addu'an Allah subhanahu wataala ya hada shi da duk alkhairin da yake ciki Allah ya kare daga duk wani sharri da zai fuskanci gurin Allah ya kare shi daga kowane irin sharri mu ma gaba daya Allah ya kare mu da duk wanda suka turo suke bukatan a taya su da irin addu'o'i da kowa da irin bukatar da yake da ita wani damuwa ce ta rashin lafiya wani damuwa ce ta yanayin rayuwa kowa da irin abun da yake da shi wani kuma wani abu ne kawai ya dame shi yake so bai samu ba na halal ko kuma wani abu a rayuwarsa akwai ma da wanda aka karanta jiya cewa yana ta fama wajen harkar karatunsa abun ya ki ci gaba ya ki tsayawa ya tsaya tat muna fatan Allah subhanahu wataala ya yassare masa al'amari din Allah ya kawo masa canji ya samu ci gaba a cikin haka da dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatun da yake da ita Allah ya biya mana bukatun mu masu son wasu abubuwa Allah ya hada su da abun da suke so ya sanya alkhairi a ciki wanda suke da fama Allah subhanahu wataala ya fidda su a cikin wannan fama din wannan haduwa ta mu Allah ta haduwa ce mai albarka wanda Allah ya yarda da ita abinda muke aikatawa na karatu Allah ya sa yarjejeniya a gurin Allah Allah ya karbi wannan ibada a matsayin ibada wanda aka yi domin Allah Allah ta mizanin hasanat abinda muke na kuskure a ciki kuma Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ya bamu ikon gyarawa abinda bamu gane ba na kuskuren mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu Allah ya hada mu da su a aljanna firdaus Allah subhanahu wataala ya fassaha mu cikin kaburburan su ya yafe mu ya haskaka musu kaburburan su wadanda suke raye Allah ya sa mutuwar mu ko mutuwar su in tazo Allah ya daura mu cikin imani اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما duk abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ya tabbatar mana da shi abin da zai zama sharri gare mu Allah ya mana kariya daga shi Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udhu bika ya rabbal alamin min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وثبت أقدامنا على الإسلام والإيمان اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم يا رب العالمين من جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن واحفظنا يا رب العالمين من فتن آخر الزمان إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك